This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji sharhi akan mahimmancin watan Muharram, wanda shine wata na farko a kalanda addinin Musulunci. Muna kuma dauke da rahoto akan kiran da hukumar kiyaye annoba ta yi a Jamhuriyar Niger game da ranar kiyaye bala'o'in da ke aukuwa a duniya. Za kuma ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da tsohuwar 'yan majalisar wakilan Najeriya, Hajiya Sa'adatu Sani, game da sunayen ministocin da aka sake fiddawa. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan kun gamsu da sunayen ministocin da aka sake fiddawa, har ma da waɗanda ake kan tantance su yanzu haka. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-2655. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar, amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ta amince da matsayin da aka cimma kan batun nukiliyanta da manyan ƙasashen duniya shida. Kamfanin dillancin labaran ƙasar na Iran mai suna IRNA ya ce 'yan majalisu 161 suka amince da yarjejeniyar, yayin da 59 suka ki amincewa a kuma daidai lokacin da wasu 13 suka ƙaurace wa jefa ƙuri'ar. Tun kusan wata guda da ya gabata ne dai Majalisar Dokokin Amurka ta kammala yin dubi akan wannan yarjejeniya, inda 'yan jam'iyyar Democrat suka dakile wani yunkuri da 'yan Republican suka yi na kin amincewa da matsayin da aka cimma. Iran da gungun ƙasashen da suka hada da Amurka da China da Burtaniya da Faransa da Rasha da kuma Jamus sun cimma wannan matsaya ne a watan Yulin da ya gabata bayan kammala tattaunawar da aka yi ta ƙara wa'adinta. A ƙarƙashin wannan yarjejeniya, Iran za ta takaita girman shirin nukiliyanta, wanda hakan zai sa a kakkaɓe mata takunkumin da aka kakkaba mata, waɗanda ke yin illa ga tattalin arzikinta a 'yan shekarun nan.
Masu gudanar da bincike a ƙasar Holland kan haɗarin jirgin saman Malaysia mai lamba MH17 wanda ya faɗi a gabashin Ukraine sun ce harbo jirgin aka yi da makami mai linzami daga wata na'ura ƙira ƙasar Rasha. Masu binciken sun bayyana sakamakon ne a yau Talata a wani taron manema labarai a birnin Hague, inda aka jingine wani ɓangaren jirgin a gefen taron da kuma wasu daga cikin baraguzan da aka tattara waɗanda aka makale su a jikin wani ƙarfi. Shugaban binciken, Mr. Jibbe na hukumar kare haɗura a ƙasar Holland, ya gaya wa iyalan waɗanda haɗarin ya ritsa da su da kuma manema labarai cewa an harbi jirgin ne ta ɓangaren hannun hagu da wani makami mai linzami da aka harbo daga ƙasa. Ya ce hakan ne ya kuma sa jirgin ya fashe nan take a sararin samaniya. Shugaban binciken ya ƙara da cewa ƙasar Ukraine ce ke da alhakin rufe yankin a matsayin wanda aka hana jirage yin shawagi, kuma babu wanda ya yi zaton jirgin na cikin haɗarin a wannan lokacin.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sa ido na ƙungiyar Tarayyar Turai a zaben shugaban ƙasa da aka yi a Gini sun ce zaben na da alamun sahihanci duk da irin matsaloli da aka fuskanta wajen gudanar da shi. A yau Talata, shugaban tawagar masu sa ido na ƙungiyar Frank Angel ya bayyana hakan. Sai dai kalaman nasa sun yi hannun riga da matsayin da ɓangaren masu adawa ya ɗauka na cewa an tafka magudi domin a baiwa shugaba Alpha Conde damar samun nasara. 'Yan adawar dai na neman a soke wannan zaɓe. Wata sanarwa da ƙungiyar Tarayyar Turai ta fitar mai shafuka huɗu ta nuna cewa zaben ya fuskanci matsaloli da suka shafi rashin sanya sunayen masu zaɓe a tsarin haruffa da kuma takaddama da ta kaure kan yaushe ya kamata a rufe rumfunan zaɓe. Sai dai a wata hira da ya yi da Muryar Amurka, Angel da ya jagoranci tawagar masu sa idan ta ƙungiyar Tarayyar Turai ya ce ba za a iya tabbatar da zargin da ɓangaren 'yan adawa ke yi na cewa an cika akwatunan zaɓe da ƙuri'u ba. Zuwa yanzu dai hukumar zaɓe ba ta fitar da sakamakon wannan zaɓe ba, wanda ake sa ran zai bai wa shugaba Conde damar yin wa'adi na biyu.
Daga ƙarshe bayan da 'yan takarar neman shugabancin ƙasar Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican suka yi muhawarar su sau biyu, a yau takwarorinsu a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat su ma za su kara a birnin Las Vegas a karo na farko a yaƙin neman zaɓen shekara mai zuwa. Hankula dai za su fi karkata ne a kan tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka, Ms. Hillary Clinton, wacce ta fi karɓuwa a tsakanin 'yan takarar. Za kuma ta fafata ne da wasu 'yan takara hudu da ke neman kujerar takarar shugabancin ƙasar ta Amurka. Sakamakon kura'ar jin ra'ayi da aka gudanar a kwanan nan ya nuna cewa Hillary yana da kashi 40 cikin 100 wajen karɓuwa, sannan mutumin da ya fi ƙalubalantarta, Senator Bernie Sanders, na da kashi 25 cikin 100 a mataki na biyu. Ta wani ɓangaren da wannan muhawarar za ta bambanta da ta 'yan jam'iyyar Republican shi ne 'yan Democrat ba su mai da hankali wajen sukar juna ba, wanda hakan ke nuna cewa muhawarar za ta fi karkata ne kan irin manufofin inda za su karkata. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gobe wasu jihohi a Najeriya suka ba da hutun sabuwar shekara bisa ga kalandar addinin Musulunci. Al'ummar musulman duniya na murna da bukukuwan shigowar sabuwar shekarar Musulunci. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai wasu daga cikin gwamnatocin jihohin tarayyar Najeriya da suka hada da Kano da Jigawa da Sokoto da kuma jihar Osun sun ba da hutu ga ma'aikatansu domin murnar wannan rana. A shekara ta 2004 ne gwamnan Kano na wancan lokaci Malam Ibrahim Shekarau ya ba da hutu ga ma'aikatan jihar domin karrama wannan rana ta 1 ga watan Al-Muharram. Malam Isaac Zubairu da ke zaman na'ibin limamin masallacin Juma'a na Murtala a nan Kano ya yi tsokaci dangane da tarihin wannan rana ta 1 ga watan Muharram a kalandar Musulunci.
Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi ya tsara wannan, ya kawo mana inuna mana domin ba ma kalanda ba. Maganar watannin tukunna a Musulunci, watan Muharram shi ne watan 1. Dama Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ce inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqa samawati wa minha arba'atun hurum. Lot watannin Musulunci wata 12 ne, a cikin su akwai guda hudu wanda Allah ya ware su masu alfarma. To Muharram shine farkon wata, wajibi mu tsaya mu yi ilimi mu fahimci menene wata, kuma wata kwanansa nawa annabi yake yi. Mu kirga kada sai kudin kullun sai wata ɗaya muka sani shine zamu yi targima a kansa. In ka kiyaye tun daga yanzu watan 1 na Al-Muharram, tun daga wannan zaka yi ta kirge, sai kaga shinkan in Ramadan ya zo ran yaushe ne yake tsayawa, yaushe zai kama, in ya kama shinkan da ya ike kamawa.
Shi kuwa Malam Muhammad Dauda Loko Makera a birnin Kano jan hankali yayi akan abu na farko da musulmi ya kamata yayi a wannan rana.
Abin da musulmi ya kamata yayi lokacin da aka ce an shiga sabon shekarar Musulunci shine kayi wa kanka hisabi tun kafin ranar hisabi ta zo. Allah ya maka hisabi, sai ka zauna ka ce a kwana 365 da suka huce menayi na alkhairi, menayi na sharri, menayi na taimakon mutane, menayi na cutar da wani, menayi wanda ya kamata in tallafa al'umma na ki tallafawa, menayi wanda aka bani haƙƙi ba haƙƙin bi isa ba. Duk sai ka zauna ka yi tunanin wannan, ka gano wanda za ka iya gyarawa tsakaninka da Allah sai ka gyara, wanda za ka iya gyara tsakaninka da al'umma da tsakaninka da mutane sai ka nemi afosu, ka nemi yafe su, ka kuma gyara tsakaninka da Allah a gaba. Wannan shine abin da farkon abin da dukkanin mumini musulmi ya kamata ya fara yi.
Wasu daga cikin al'ummar musulmi sun bayyana kaɗan daga cikin burika da kuma ƙudurorin da suke muradin cimmawa a wannan shekara ta 1437.
A wannan sabon shekara nasu na fatan cimma abubuwa da dama, daga cikinsu akwai fatan ganin cewa yanda aka yi aikin hajjin bana aka wannan shekara da muke ban kwana da ita lafiya, Allah ya sa wannan shekara ta musulunci ya zama cewa an yi wannan aikin hajji da ni.
Ina addu'a Ubangiji Allah isa, Allah ya ƙara bani iko in ci gaba da ziyartar 'yan uwa da abokan arziki da aiwatar da ayyuka na alkhairi da yin abubuwa da addinin musulunci ya ba wa dukkanin musulmi ya aiwatar da shi a duk lokacin da yake rayuwarsa.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaishe da Mahmud Ibrahim Kwari. Kasancewa yau ranar kiyaye annoba da bala'o'i ta duniya ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware, hukumar da ke kula da rigakafin annoba ta ƙudiri aniyar tsara ayyukan magance wannan matsala a can jamhuriyar Nijar kenan. Alisa Idu, wakilin sashen da ke kula da rigakafin annoba a ofishin Prime Minister, ya yi bayani a wata hira da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari.
Abinda muke sa kamar ayyuka gabanmu, na farko al'umma ta fahimta ta san da akwai alloba, so kuma gano cewa in an ka samu wajen bangaren rigakafi an ka aiki shi yau rigakafi in an ka doki yanzu misali ba doki an harka ambaliyar ruwa. Yau akwai al'umma da yawa wurin da makwantar ruwa ce suke zuwa suna gini, kenan ana iya kare wannan matsala in an ka bar gini a wannan wurin. In an ka doka kamar harkar gobara ta dashi, wato huta ce suke kunna ba su kashewa. In aka duka a cikin gari ma ana ganin yau garuruwa da yawa in suka kwaso ciyawa ko kara daga gonakai sai su kasu dibga a cikin gidaje kuma wurin da ake wasa huta. Kin ga wannan duka hatsari ne. Don ka waɗannan kenan waɗannan abin da aka gano matsalar, in an raida akwai matsalar ta kuwa aka gano me ke haddasa da ita, kenan ana iya a kiyaye da ita insha Allah.
To a cikin irin bayanin da kai kai magana kamar akwai wasu kusa'o'i wanda na iyaye da kakanni wanda mutanen da suke kamar amfani da su wurin gane kamar an za a samu wata faruwar wata alloba, to wannan kamar an gaba takiya a kuma bane za a yi koko yani
ba an gaba takiya a kuma baya bane. Kamar yadda an ka ce komi yau dubarori al'umma kowa yana da abin da zai kara ma wani, shine ake diba kimiya lalle tabbas suna aiki, ana kai fasahohi na kimiya amma ba su isa, tunda ba ko ina bane ake da karfin aikata waɗannan fasahohi na kimiya. A galgajiyance akwai wasu alamu da ke iya gano waga alloba na iya fakana, ana iya aiki da kimiya a watsar da waɗannan dubarorin cikin al'umma don su gano su ma su rika aiki da su, kenan taimaka ma juna ne za su yi da kimiya da galgajiya.
Madalla, biyo bayan sunayen ministocin da shugaba Muhammadu Buhari ya fidda, matasa da wasu 'yan Najeriya sun kuka akan waɗanda aka zaɓa. Ko me masana za su ce game da wannan? Tambayar da abokiyar aikin Jamila Kabiru Fage ta yi wa Hajiya Sa'adatu Sani, tsohuwar 'yan majalisar wakilai kenan, sai ta ce.
Idan kika lura da waɗanda aka tantance yau, kowanne tambayar da aka mishi a fannin shi ya yi tsari ƙwarai da gaske. Idan kika lura da irin amsoshin ita Amina ta bayar, kin ga ta yi daidai da ta zama minista, kuma duk inda aka sata za ta yi aiki iyakacin yinta. Abin da mutane su bace gane shi ne Hausawa sun ce dambo in ya yawa ba ya jin mai, to gara da a kara tsarkaci gara a ba da kaɗan mai amfani. Za ta mu yanzu kamar yadda shi wani shugaban ƙasa ya tulo wannan guda uku mata, yanzu ya ƙara ɗaya, ba mu cire zaton cewa nan gaba akwai wurare da yawa gwamnati sun bin giwa ce za a sassaka mata waɗanda suke kuma ƙwararru. Idan kika ce matashi a Najeriya, matashi mun samu wani ƙarni da aka sa matashi ɗan shekara 65 ana ce mishi shine youth leader. Saka matashi daga wani shekara, idan na san akwai honorable Almakura, matashi ne tare maka majalisa da shi yaro ne, kuma ni ya ga cewa idan ya shigo zai ba da gudunmawa matsayin shi matashi. Saka ba ma tsammanin sai an sa ɗan shekara 17 ko 18 ko kuma shekara 20 za a ce matashi. Akwai waɗanda suke sun taso mu shekara 30-35 kuma sa ba da gudunmawa mai kyau. Saka su ma mun sa su a ƙarƙashin matasa. Kuma ni dai har yanzu ina son kar mu ce mata, mu ce mata waɗanda suka ga za su iya masu ilimin da su iya. Da kuma matasa ma wanda ke da abin da su ba da gudunmawa. Domin kamar yadda ake kukan cewa wannan Najeriya ta zama wani ƙarni na canji, ya kamata canjin nan ya zama cewa a sa mutane wanda su bauta ma Najeriya. Wanda su aiki a Najeriya wanda kuma da sun yi an gani kuma yanzu ga shi za su zo ba na su gudunmawa a wannan ƙarni.
To Madalla, Hajiya Sa'adatu Sani kenan, tsohuwar 'yan majalisar wakilai. Yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan sunayen ministocin da aka sake faddawa da ma waɗanda dai ake ta kan tantance su. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-2655. Amma kafin mu je ga nan, ku ci gaba da jin wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla, mun samu kira na farko daga jihar Zamfara.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Hajiya, kuna tare da Kamar Nasiru Mu'azu Shinkati, kakakin Shinkati daga jihar Zamfara.
To Kamar, ya zaka ce game da ministoci da ake kan tantance su da kuma wanda aka sake fiddawa?
To alhamdulillah Hajiya, idan aka dubi sunayen da aka fita yau da kuma da aka fita can baya, to mutane ne waɗanda suka wa ƙasa.
To ga dukan alamu dai Kamar line shi ya goce, amma kuma mun samu wani kira daga birnin tarayya Abuja. Salamu alaikum, na Abuja kana jin mu? To ga dukan alamu shi ma line na Abuja ya tsinke, amma mun samu wani kiran daga Kaduna.
Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
To sunana Ibrahim Alaramma, riga cikin Kaduna.
To Alaramma, me zaka ce game da batun yau?
To gaskiyar magana, wannan tantancewa da aka yi masanatoci, na farko dai muna yaba ma shugaban Muhammadu Buhari da ya zaɓo waɗannan jawurtattun mutane, kuma tabbas sanatoci sun nuna cewa su ma 'yan kishin ƙasa ne, sun yi dukkanin tambayoyi na ƙwaƙwafu wanda ya dace. Kuma fatan mu da yanda suka tantance waɗannan guda goma, Allah ya sa mu ga sakamako ya fito cewa duk sun ci. Sannan kuma idan akwai matsalolin, ya kamata su fito su bayani karara, kuma kada su sa siyasa ko kuma jam'iyya akan wannan tantancewa da za su yi na sauran guda 11 da ma sauran guda 15 din da aka kawo gabaki ɗaya.
Nagode. To mu ma mun gode da wannan gudunmuwar taka. Yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Na Neja kana jin mu?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Hajiya, kina magana da Inusa Tanko ne daga Bani in baka jihar Niger.
To Mallam Inusa, me zaka ce game da batun yau?
Da farko gaskiya ministoci da General Muhammadu Buhari ya aike wa ƴan majalisu, gaskiya ni a ra'ayina ya kamata tsantar da hankali su tantance waɗannan 'yan ministoci, domin shi Muhammadu Buhari mutum ne wanda yake wanda ya yarda da shi, to da shi za a yi. Saboda haka nan mu 'yan Najeriya muna go.
To Mallam Inusa,
muna goyon bayan shi 100%. Saboda haka nan Allah ya taimake shi, Allah ya ba mu zaman lafiya. Na gode sashen Hausa, gidan Radio Faransa, gidan Radio Amurka.
To mun gode Mallam Inusa, kuma daga nan muka kawo ƙarshen an sawayoyin mu, sai kuma goben Allah kai mu za mu sake ba ku wata dama. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Wasannin da aka buga a ranar yau a dukkan fadin nahiyar Afirka wanda ya shafi karawa ta biyu ta zagaye na farko na neman cancantar shiga wasannin kullun kafa na duniya a Rasha shekarar 2018 shine zai mamaye shirin labarin wasannin mu na ranar yau inda jamhuriyar Niger ta fafata a Stade General Senu Kunce na babban birnin Yamai da kasar Somalia sai dai abin rikewa a wasan da ya hada jamhuriyar ta Niger da Somalia a yau din nan shine sharan dan wasan kullun kafa nan na jamhuriyar Niger da was amma ɗan ƙasar Somalia ci biyu a wasan su na farko a Addis Ababa ci da Ma'azu Uwu ya sake mai da gami inda ya ƙara kabar amma ɗan ƙasar Somalia ci biyu a ragasu haka zalika akwai dan wasan nan mai suna Sise wanda ke buga ma jamhuriyar Niger wanda aka ta ja inja tsakanin Niger da Mali din domin kowace ƙasa na son ya buga mata ƙullan kafa to Sise din dai ana iya cewa tauraron sa ya fara haskawa domin shi ma ya watsa ma ɗan ƙasar Somalia din lobiu araga ranar yau a babban birnin Yamai abinda ya sa jamhuriyar Niger din ta galaba ci hudu da nema tsakaninta da ɗan kasar Somalia wanda za a iya cewa ta yi musu gashin rogon mai mantuwa kuma a wasa na gaba jamhuriyar ta Niger za ta karon karfe ne da ita da kasar Kamaru yayin da Burundi ta karbi tikitin ta na shiga a zagaye na biyu na wannan tankade da rairaya bayan da ta shahe tsibirin Seychelles da ci biyu da nema bayan taima Seychelles din dai da nema a wasan da suka yi na farko kuma kasar ta Burundi za ta gwabza ne a zagaye na biyu da kasar Republic Democratic ta Congo yayin da kasar Chad da taima Saleo ci dai da nema a karon su na farko ta shakashi biyu da daya a wasan su da suka yi a ranar yau kuma kasar Chad za ta goga ne a zagaye na gaba da kasar Misira ko kuma kasar Egypt ita ma kasar Namibia da taiwa Gambia ci biyu da daya a wasan su na farko ta samu kai a zagaye na biyu inda za ta goga da kasar Guinea yayin da kasar Madagascar ita ma ta samu tsallakewa zagaye na farko zuwa zagaye na biyu bayan da ta yi wa Central Africa ci uku da nema a karawar su ta farko kuma a ranar yau din nan suka tashi biyu da biyu a wasan su na biyu sauran wasannin sun hada da wasan da aka yi tsakanin Guinea-Bissau da kuma kasar Liberia sai kuma Lesotho da ta goga da kasar Comor sai Botswana da kasar Eritrea yayin da Mauritania ta goga da Sudan ta kudu sai Swaziland da ta kabra da kasar Djibouti kuma a ƙarshen wannan zagaye na farko na neman shiga wasannin kofin duniya na Russia na shekara 2018 kasashe guda 13 ne za su tsallake daga zagayen farko din zuwa zagaye na biyu inda za su iske kasashe 27 waɗanda suka dakace su za a hade kidan kasa guda 40 inda za a gwabza a wasanni guda biyu kaje kasa ta inje taka wanda daga bisani kasashe guda 20 ne za su kai zagaye na ƙarshe wanda za a fidda su a rukuni guda biyar wanda zai shafar kasashe guda hudu kuma kowane na farko daga cikin rukunin zai shiga kai tsaye wasannin kofin duniya na Rasha shekara ta 2018 haka zalika a yau din nan ne Cristiano Ronaldo dan kasar Portugal ya samu takalman zinari wanda ke karrama dan wasan da ya fi saka kwallaye a raga a kakar wasannin kwallon kafa wadda ta gabata a nahiyar Turai shi dai Cristiano Ronaldo yanzu ya samu wannan takalmi na zinari wanda kasancewa na hudu da ya samu a tsawon rayuwarsa kuma ya wuce a halin yanzu Lionel Messi dan kasar Argentina wanda ya samu guda uku a can baya haka zalika dai duka a wasannin kwallon kafa a yau din nan za a yi wasan kwallon kafa tsakanin kasar Turkiya da kasar Iceland duk da mummunan harin da aka kai a ƴan kwanakin da suka gabata a kasar Turkiya Haruna Maman Bako birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
to yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin kasar wannan watan ne ya cika shekaru 9 da aka harbe shari'ar jaridar nan ta kasar Russia Anna Politkovskaya saboda fallasa cin zarafin Bil Adam da ta yi a Chechnya. A watan Yuni na shekarar 2014, wata kotu a Moscow ta yanke wa wasu mutane biyar hukuncin daurin shekaru 12 zuwa 20 a gidan yari dangane da kisan matar. Amurka ta buƙaci ƙasar ta Rasha da tabbatar cewa ta gano waɗanda suka aikata wannan aika-aika saboda har yanzu ba a san wanda ya bada izinin harba matar ba. Rahotannin baya-bayan nan na ma'aikatar harkokin wajen Amurka na nuni da cewa babu wani cigaba da aka samu wajen gano waɗanda suka kashe wasu 'yan jarida da suka hada da Paul Klibinikov a Moscow a shekarar 2004 da na Natalie Estimirva wanda kashe a Chechnya a shekarar 2009 da wasu ma da suka biyo baya. 'Yan jarida da masu rubuce-rubuce a yanar gizo a ƙasar Rasha na fuskantar barazana da dama da ya shafi hanyar samun abincinsu ta hanyar amfani da doka, musamman ma duk waɗanda gwamnati ke ganin na kawo musu cikas. Gwamnatin Rasha ta ware wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu tare da cinsu tara, ta kuma mai da su saniyar ware da sa su cikin jerin 'yan liƙin asirin ƙasashen waje. Kwanan nan kuma wata kotun ɗaukaka ƙara ta jaddada hukuncin tare dala 10,000 akan wata ƙungiya mai rajin kare haƙƙin Bil Adam. Yi wa shari'a karen tsaye da amfani da iko fiye da kima ya cusa tsoro da kuma sa wa kai takunkumi a ƙasar Rasha, wanda hakan ya sa masu kare 'yan jarida da masu rajin kare haƙƙin Bil Adam cikin haɗari. Amurka na goyon bayan faɗin albarkacin baki da kuma damar yin taro ba tare da tsangwama ba, ta kuma buƙaci ƙasar ta Rasha ita ma ta yi haka. Sharhin muryar Amurka na wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin ƙasar.
Yanzu kuma ga labarai amma a taƙaice.
To a yau Talata, Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ta amince da matsayin da aka cimma kan batun nukiliyanta da manyan ƙasashen duniya shida. Kamfanin dillancin labaran ƙasar na IRNA ya ce yan majalisu 161 suka amince da yarjejeniyar, yayin da 59 suka ƙi amincewa, a kuma daidai lokacin da wasu 13 suka ƙauracewa jefa ƙuri'a. Masu gudanar da bincike a ƙasar Holland kan haɗarin jirgin saman Malaysia mai lamba MH17 da ya faɗi a gabashin Ukraine sun ce harbo jirgin aka yi da makami mai linzami daga wata na'ura ƙirar ƙasar Rasha. Masu binciken sun bayyana sakamakon ne a yau Talata a wani taron manema labarai a birnin Hague, inda aka jingine wani ɓangaren jirgin a gefen taron da kuma wasu daga cikin baraguzan da aka tattara waɗanda aka makale su a jikin wani ƙarfe. Masu sa ido a ƙungiyar tarayyar Turai a zaben shugaban ƙasa da aka yi a Gini sun ce zaben na da alamun sahihanci duk da irin matsaloli da aka fuskanta wajen gudanar da shi zaben. A yau Talata, shugaban tawagar masu sa ido na ƙungiyar Frank Angel ya bayyana hakan, sai dai kalaman nasa sun yi hannun riga da matsayar da ɓangaren masu adawa ya ɗauka na cewa an tafka maguɗi domin a baiwa shugaba Alpha Conde damar samun nasara. 'Yan adawa har ila yau sun kuma yi kira da a soke zaben.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu na yau Suleiman Tarawali, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.